أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، muna masu farawa da godon Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon tasowa takanas ta Bauchi zuwa wannan gari na Tildan Fulani. Muna masu roƙon Allah ya karɓi wannan tafiya ta mu a matsayin ibada. Yau idan nan tana daidai wa daida kusan muna 30 ne ga watan Al-Muharram, ko ɗaya ga watan Safar shekara ta 1428 hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Ina mai farawa da ba wa iyaye mata haƙuri saboda jinkiri da muka samu na zuwa, tare kuma da cewa da mun buga waya akan cewa wannan jinkiri din da ikon Allah zai iya faruwa. Ina neman afuwa gare ku, kuma ina neman Allah ya mana afuwa gaba daya. Na biyu, da ikon Allah ina mai mika ta'aziyya gaba daya zuwa gare ku na rasuwar limamin babban masallaci na wannan gari. Muna masu addu'a Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa. Ina mai karanta ta'aziyya zuwa gare ku da cewa inna lillahi ma ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Zuwa nana da muka yi wancin karo a wannan gari, a wannan masallaci, muka gabatar da muhadara, idan mun tuna daidai ina ji shine yayi ta'aliki bayan na kammala. So ikon Allah kenan, wancan karan mun zo mun yi muhadara, shi yayi ta'aliki, yau Allah da damu baya raye. Wataƙila wata ran kuma sai a kira wani wa'azi a ce wani lokaci kaza wani ne ya zo shi kuma yin ziyarar su. So duka wannan ne iya yiwa ne a wurin Allah. Liman na yanzu wanda yake na'ibi, a da muna masu addu'a Allah ya taya shi riƙon amana da aka bashi, Allah ya masa jagoranci a ciki, dukkan sharri da ke cikin al'amarin Allah ya tunkuɗe masa, alkhairi Allah ya tabbatar, Allah ya bashi ikon ɗaukan nauyi da aka ɗora masa gaba ɗaya. Bilakika ƴan uwa musulmai da ke wannan gari na Tilde, maza da mata, ba abin da zan gaya muku sai irin abin da kuke gaya mun yau da gobe, shine cewa ina son ku don Allah, kuma Allah da kuwa son don shi ina roƙon ya so ku. Bilakika irin waya da ake buga mun daga garin nan na ƙauna, na tambaya, na gaisuwa daga wurin ƴan uwa maza da kuma iyaye mata, ba zan iya ƙirga ba a rayuwata. Mutane da dama sukan yawaita buga mun waya daga garin nan, in ma tambaya ta addini, in ma gaisuwa, in ma ƙauna don Allah. To yadda muke ƙaunan juna don Allah, ina roƙon Allah ya tara mu aljanna haka. Ina kuma ƙara ba da uzuri saboda jinkiri da aka samu na rashin zuwa na gayyatar tazu da a hannuna, na ba da lokacin zuwa Allah bai hukunta ba. Ustaz Adam bil haƙiƙa na yaba ƙoƙarinsa matuƙa da gaske, na irin yadda bai gajiya ba wajen yawan zuwa gidana, yawan buga mun waya dare da rana don ƙoƙarin ganin na amsa wannan tambaya, wannan gayyata a wannan karo ɗin. Ƙoƙarinsu ina mai roƙon Allah ya karɓa a matsayin ibada, kuma ya sanya a mizanin kyawawan ayyuka. Kuma duk da jinkirin da aka samu da kuma uzuri da ya ba ku a baya na rashin zuwa, ina roƙon ƴan uwa kada wannan ya sa a gajiya ga wasu, bari mu bar shi ya huta. Babu damuwa, a dame mu, damun alkhairi ne. kullun a damu ka zo din alkhairi ne insha Allah ta'ala. Bahaushe yace wai yawan masoya yafi yawan makiya. So Allah ya kara mana son juna don Allah. Yan uwa da suka shirya wannan muhadara ga manya-manyan malaman mu a baya dake karantarwa a masallatan mu da islamiyoyi, ina mai roƙon Allah ya saka musu da gidan aljanna gaba daya, kuma Allah ya taimake su. Maudu'in da zan yi magana a kansa shine mata mu'minai. Gabanin gabatar da muhadara akan maudu'i din zan yi yabo akan ku ko zuwa gare ku da wasu ababe guda uku. Na farko, takarda da aka tura mun na gayyata zuwa wannan muhadara ta faranta mini rai. Dalili shine abin da ya ban sha'awa an rubuta gayyatan da Larabci. Garuruwa da dama hatta birane da suke state capital ba ko ina suke iya rubuta gayyata za su tura wa malami sun rubuta da Larabci ba. Kuma ala ayyi halin na yaba Larabcin da aka rubuta, duk da ina da mulahaba ɗaya ko biyu, amma bin hakika ƴan uwa da suka rubuta sun cancanci yabo matuƙa da gaske a kai. Bin hakika ya zama muna farfado da harshen Larabci tsakaninmu, wannan alkhairi ne. Wannan ya sa da na yi sha'awan inda hali ba muhadarin ya zama gaba ɗaya da Larabci aka gabatar da ita. Saboda duk yaren da ka ba mu gayyata da shi, to da shi muke ƙoƙarin gabatar da muhadara. In ka turo gayyata da Hausa, to mun fi tsammanin mu yi muhadarar da Hausa. In ka turo da Turanci, to idan mun je da Turanci muke gabatarwa. In ka turo da Larabci, in an je da Larabci ake gabatarwa. In ka turo da Fulatanci, don haka yaren da aka turo da ikon Allah da shi ake gabatar da muhadarar da ake bukata a gabatar. Don haka na yi ba wannan. Na farko kuma tarba da aka mana na baki bil hakika ya faranta mana rai. Mun zo bil hakika gari na Tille, mun dan girgiza a hanya mun iso. Aka kawo mana abincin da za mu ci na girma bako. Wahal ataka hadithu bait Ibrahim al-mukramin id dakhalu alayhi fa qalu salaman qala salamun qaumun munkarun faraja ila ahlihi fa ja'a bi ijlin wala kuma bi dajaja sun azima. Wannan kuma an kawo mana naman kaji bil hakika. Ina ji cinyar kaza da na ciyo a Tille, in ba zan yi kuskure ba zan ce ban taba cin kaza katiwa kamar ta ba. Zai yi na yi kuskure, amma dai ina ji ban san wata kilan da dafa ko tana nan ba, kuma ta goge wajen girki, ya dace a bada kaskalas a girki. Allah ya saka da gidan aljanna gaba daya. Na uku kuma kauna na ilimi din da ake da shi. Mu duba irin lakcin da muka yi har azhar ta yi, amma ba a watse ba. Sai da muka zo aka ce an sallami iyaye mata za su yi sallah su dawo, amma duk wannan lokacin suna zaune. To wannan jira da aka yi muna roƙon Allah ya karbe shi a matsayin ibada. Don haka maudu'in magana shine mata mu'minai. Na dauki wannan maudu'i ne magana a kansa saboda bil hakika ba abin maudu'i ba. Na dauka zan zo a gabatar da ni a ce ga maudu'in, sai aka bani wani maudu'i ne kama da hatsin bara. Nasiha zuwa ga mata, amma ba a ce kanta za ba. Dama ai nasiha zuwa ga mata kai na sani. Sai dama an ce wata za a yi wa'azi. To ma sai ka ce nasiha zuwa ga mata. Maudu'i ne kama da babu. An ba da maudu'i amma ba bani ba. Dan dama akwai shi. So da haka ina ga ya fi sauki a ce mata mu'minai. Karkashin nasiha zuwa ga mata mu'minai gabanin na gabatar, zan rakkaza nasihar gaba ɗayan ta karkashin aya ce kwaya ɗaya ta Qur'ani, suratul mumtahana aya ta biyu daga ƙarshe. Gabanin zuwa ga wannan aya ɗin, iya da kyau iyaye mata su sani cewa addinin musulunci addini ne da ya mutu gata, addini ne da ya mutunta su, addini ne da ya kambama su. Ta ɓangarori da dama addinin musulunci ya kai makura wajen kambama iyaye mata, wanda a duk duniya babu addinin da ya mutu irin wannan gata da musulunci ya mutu. Babu addini da ya kare 'yancin iyaye mata a duniya yadda addinin musulunci ya kare 'yancinsu. Babu addinin da ya kwato iyaye mata haƙƙinsu daga zalunci da ake musu a duniya kamar addinin musulunci. Kula da wannan, idan yau wani ya zo ce miki zai kwato miki haƙƙinki, musulunci bai baki ba, to ki sani imanin ki yake bukata ya raba ki da shi. Idan wani ya zo ce miki addini ya takura ki, yanzu yana bukatar takura ki da addini yayi kokarin fitar da ke daga wannan takuran, to ki gane cewa iyaka ya raba ki da aljannar Allah ne. Idan wani a yau ya zo ya ce miki addinin ki da yake ciki addini da ya karantar da mata ƙauyenci, yanzu iyaka ki waye, to bil hakika ki sani cewa yana bukatar raba ki da imani ne zuwa ga kafirci. Kamar yadda jiya ina karantawa a jarida, wata magana ta bani mamaki da wani dan siyasa yake raddi zuwa ga wani dan uwansa dan siyasa a cikin Daily Trust ta jiya. abun ya faru a cikin jihar Neja ne Abu Al-Amarin cikin maganar da yake sai yake cewa dan uwansa dan siyasa ko wanda ya rubutun cewa kana cewa matar wani dan siyasa ta salu fiye da wani dan siyasa sai yake to ai kai ka dauka da matar wannan irin matan kullan nan ne wato wanda basu waye ba ai matar wani ta waye me dalili saboda ta sha addressin gagare ta je waje kaza ta yi addressin maza da mata ta shiga TV kaza ta yi bayani an ganta a jarida kaza an ganta a mujalla kaza a TV kaza tana kaza da kaza ta rike matsayin kaza da kaza ka dauka irin matan kulle ne irin matan wancan na Kano din wato yana aiba tsoni mutum a Kano shi wanda yake Kano wai matansa ba sa zuwa irin wannan taron ya boye su a gida yadda shari'a ta ce sai zama shine abin aibatawa to bil hakika kalubale yayi yawa yau a duniya to the extent that mutane da dama suna kokarin raba mata da imaninsu wajibi ne iyayenmu mata su san gasan da addini ya musu kar su kuskura su yi sake a cikin jahilci ko kwaikwayon makiya musulunci ko kwaikwayon al-yahudu wa nasara yasa kina tare da imaninki a raba ki da imaninki ki iya kokari ki gane babu abun da ya kai imaninki daraja a duk rayuwar da ke ci a duniya mutunci musulunci ya riga ya baki na farko darajar da musulunci ya baki sura sukutun da guda a Qur'ani Allah ya sa mata sura suratul nisa'i wato surar mata maza suna da daraja a musulunci amma duk Qur'ani babu inda Allah yake suratul rijal surar maza amma yace akwai suratul nisa haka yawa da sura sukutun da guda ya bada labarin mahaifiyar Isa alaihi salam wato Maryam suratul Maryam daga farkon surar har karshe idan kika bi labari ake bayarwa na abun da ya shafi rayuwar Maryam zuwa haihuwanta zuwa dan da ta haifa har zuwa karshen surar wannan daraja ce zuwa ga mace ba nan kadai ba Allah ya yabo zuwa ga yar uwarki Maryam alaiha salam da ta yi imani ya bata daraja wanda hatta sahabbai maza radiyallahu anhum mutum ɗaya ne ya samu wannan daraja din a duniya shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a ce mutum as-siddiq shi kadai aka kira a zaki nafsi wallazi ja'a bis-siddiqi wa saddaqa bihi ulaika هم المتقون أمامة سألنا يسمى المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلد من قبله الرسل وأمه صديقة سيبات والنسونة نصديقة وتوبت لي ما يتغن من قفك أزواج الله حتى أمذا أتشين صحبي رضي الله عنهم نمجي ديني أزاج ديك تشيني صديق وتو أبو بكر صديق رضي الله عنه وأنا درجة كيبليك مدوبة أظن ديفارنا كثير لكي مكان ما تنمجي Allah ya bada sura guda a Qur'ani suratul mujadala qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah bai ce suratul mujadil ba sai ce mujadala sai aka nasaba surar zuwa ga mace mai jayayya da mijinta ba a ce miji mai jayayya da matarsa ba wannan duka daraja ce na mace da addini ya bata bayan nan mace da a gado ake raba ta musulunci yace yanzu kita za a ba wa gado har yace lizzakari misal hazzul unfayin namiji ɗaya na sabon rabon mata biyu wannan ma fa a case ɗaya ne yake faruwa akwai cases na gado da gadon da namiji ya samu shi mace ce samu amma a yau sai a ce wai musulunci bai adalci ba ya ce namiji iya daukar haƙƙin mata biyu tare ko fada wurin da ake gadon mutum idan kalala ake masa a babin gado maza da mata duka daidai suke dauka a waje ɗaya ne fa ka ce kawai yusi kuma Allah fi auladikum lizzakari mithlu hadzul unsayin amma bayan nan fa ana ma ba su haƙi daidai wa daidai ne in fact akwai wurin da mace ke samun gado fiye da wani namiji a cikin masu gadonsa amma duk da wannan kafirai sun manta sai suna cewa addinin musulunci ya hana iyaye mata haƙƙinsu baya ga wannan ga irin kalubale da ke faruwa a yanzu na cewa mata su fito su nemi kujerar siyasa ana so yanzu ya dace a ga mace ta zama kansila ko mace ta zama chair person ko mace ta zama member a house of assembly ko mace ta zama senator ko ta zama member a house of rep ko mace ta zama governor ko shugaban kasa in ma ba za a ba su ba to akalla a sa su rika deputizing maza su zama mataimakan maza kenan in an ce chairman namiji ne wane ne mataimakin sa sai a ce mace in an ce ranka ya dade sai a ce ranki ya dade ko in an ce yalla boy sai a ce yalla mai ita kuma yalla biya kenan ko in an ce mar alan guburo ita kuma sai ne alan gubira ke da ko idan an ce gwamna namiji ne to mataimakiya sai a ce ne mace bil hakika wadannan ababe idan iyaye mata ba su fahimce hatsarin da ake sa su a ciki ba wallahi alazim ana dabda raba su da imanin su a ce mace ake bukata ta zama jagora ta al'umma ha ta amince da wannan har ta rika tinkaho a duniya za ta fito ta nema ga hadisi a bukhari riwaya na abubakar radiyallahu anhu manzon Allah tsira da aminci tabbata gare cewa yake lai yufliha qauman wallau amrahum imra'a lai yufliha qaumun wallau amrahum imra'a dukkan jama'ar da suka jagorantar da mace a kansu ba za su yi nasara ba akwai hadisi riwaya ta imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi fiyayyan halitta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yake cewa ran da aka waye gari mata ke shugabanci a duniya to cikin kasa shi yake alkhairi gare ka fiye da doran kasa da a waye gari a ce kana cikin kasa kana kwance shi yake alkhairi a ce a bayan kasa kake rayuwa to kuma yau a daidai wannan lokacin wani sai ce miki an hana ki haƙƙinki yanzu shi zai kwato miki da haƙƙinki to addini ya riga ya kwato haƙƙinki a wajen mai imani wacce ba ta da imani ya take nema yanzu wani ya kwato mata haƙƙinta amma mai imani an kwato miki haƙƙinki kula ga wannan akwai buƙatar mu san su wane ne mata mu'mini a dunƙule aya cikin suratul mumtahana ta biyu daga ƙarshe Allah ya ce mana ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله والله غفور رحيم أتكون آية الله يكرى من الصفة لما تاموا منيه rayuwa da ake bukatar iyaye mata mu'mine su rayu akai da in sun rayu akai an ba wa fiyayyan halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam damar ya karbi mubayi'ar su idan ya karbi mubayi'ar su bi ma'ana kenan ya lamunce musu su yan aljanna ne idan a yau mace ta yi koyi da wannan darussa na wannan aya ta rayu akai ta mutu akai da ikon Allah muna mata kyakkyawan zato cewa insha Allah ita 'yar aljanna ne idan yau da ikon Allah mace ta dauri akan waɗannan ayoyi da wannan siffofi din bata kauce ba da ikon Allah akan wannan siffofi muna mata zato bisa ga abin da ya bayyana gare mu da cewa ita insha Allah ta'ala mumina ce tabbatacciyar mumina auren Allah kula ga wannan muke jan hankalin iyaye mata su bude kunnen su fahimci irin wannan darussa da ake bukata su rayu akai a duniyance wanda a lahirance sai Allah ya biya su da gidan aljanna wajibi ne ki saurara ki ji irin siffofin da ake bukata ki doro akan su Allah ya ce wa mandansa as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha yace ya ayyuhan nabi ya kai annabi idza ja'aka almu'minat idan mu'minai mata sun zo gare ka a lokacin da aka saukar da wannan aya mafiya yawan matan da suke zuwa gare shi ba su ma musulunta ba sai dai wannan conditions wannan sharuɗa shine sharuɗin shigar su addinin musulunci da aka yace idza ja'aka almu'minat idan mu'mine mata sun zo gare ka yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a suna masu maka mubaya'a da cewa ba za su maka tarayya da komai ba za su yi Allah tarayya da komai ba ma'anan mubaya'a shine amincewa karɓan sako da kuma imani da sako tabbataccen imani da ikon Allah babu gudu babu ja da baya akan wannan imani din ayoyi da dama a cikin Qur'ani sun bayyana mana al'amarin mubayi'a min babil misal inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi kalmar bayatum anan magana ne akan mubayi'a innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullah fawqa aydihim duka wannan isharar ne zuwa ga kalma ta mubayi'a ma'anan mubayi'a idan mutum ya zo ya fiyayyan halitta na amince da Allah ɗaya ne na amince da kaza da kaza sai ce ya karbi mubayi'arka sai ka tafi ko kika tafi to idan ya karbi mubayi'ar kika tafi in baki warware ba kika mutu akai ki aljanna ne idan baka warware ba ka mutu akai da ikon Allah kai dan aljanna ne za ka mubayi'a babban al'amari ne wanda kuma ya warware mubayi'a al'amari ne yake kashi zuwa ga bata imanin sa gaba daya musamman mutum ya warware mubayi'a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kula ga wannan sai suka ce suka zo gare shi za su yi mubaya'a idan namiji zai mubaya'a hannu yake budewa haka sai yan halitta sai namiji ya dora hannun sa akan hannun haka kamar yadda Jarir ibn Abdullah al-Bajli radiyallahu anhu ya zo yi mubaya'a yace bay'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a na yi wa siyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi mubaya'a ala sam'i wa ta'a zan ji kuma zan bi duk sakon da aka ce ya fada ko Allah ya turo zan bude kunne na naji in an ce nayi ne zan yi in ce in bari zan bari manzon Allah ya kare mu baya assa sallallahu alaihi wasallam to karban da yayi da ikon Allah Jarir ibn Abdullah al-Bajli radiyallahu anhu wanda yake ishara da cewa menene makomarsa aljanna saboda yayi mubaya'a kuma an karba da ikon Allah har ya waye gari kuma yace wan nusul kulli muslimin asal hadisin yace nayi mubaya'a zan yi wa duk wani musulmi nasiha idan yayi kuskure duk musulmin da aka ce mun ga kuskurarsa da ikon Allah zan bar mubaya'a zan masa nasiha duk darajarsa a duniya duk yarintarsa duk mulkinsa duk iliminsa haka duk imaninsa hatta kuma haka duk kafircinsa idan dai kuskure yayi zan masa nasiha nasiha da yake yi ne akan wannan radiyallahu anhu yasa ko kinki yayi idan ya ga abin da ka sayar masa saman kudin yayi kada shi da kansa sai kara ma kudin ya tura a sayo masa doki aka sayo dokin da ikon Allah da dinar 100 me ke faruwa sai ce kai dinar 100 yayi kada sai ya kara 100 ya zama 200 ya sake cewa kai yayi kada ya kara 100 ya zama 300 ya sake cewa yayi kada ya sake kara 100 ya zama 400 san da ya kara kusan zuwa 500 tukunna yace akai mu wannan me dalili yace nayi mubaya'a zan yi nasiha ko da musulmi to kudin da ya sai da abun yayi kada shi sai na kara masa ka duba rukun sahabbai ko ki duba rukun sahabbai zuwa ga mubaya'a da suka yi zuwa ga siyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam mu yanzu ba mu rayu da shi ba amma shari'a ta ba mu dama mu zama muna sauraron duk abin da ya faɗa mu yi biyayya gare su in alqur'ani ne mu bi in sunna ne mu bi innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun abun sani kadai maganar mu'minai idan an gayyace su zuwa ga abin da Allah da manzansa suka faɗa sai su ce mun ji mun bi Allah ya ce wannan su ne masu samun rabo Allah ya samu a cikinsu gaba ɗaya kula da wannan wajibi ne gare ki a gaba na farko ki zama duk abin da aka ce Allah ya ce matukar ya tabbata haka Allah ya faɗa duk abin da aka ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam matukar ya tabbata haka ya faɗa ki ce sami'tu wa ata'tu naji kuma nabi haka ake bukatun mu zo masu imani idan mata za su yi mubaya'a gare shi ba su dora hannu kamar yadda mata suka yi mubaya'a gare shi da maza anan ma a cikin sulhul hudaybiyya da aka yi na bai'atul ridwan anan ma an kira mubaya'a laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajara laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajarati فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقه الله ياي بين المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره لوقت ان سكي مبايع غري قرقشين بشيا ان ما ذا سني ما تا سني اذا ما ذا ني انا حدا حنو دسو اما ما تا بال اشاره ني بايع حدا حنو دسو دن يتي اني لا اسافح النساء ني بانا مسافحه ده ماتا حديثي ده سيو سيف الجامي دليلي شيني بن يدي تبع حنن مچي وتركي با ايالنسا با kuma wanda take ba muharrama sa ba shi yasa wani hadisi a cikin sahiha mujalladin farko yake cewa da jikinka taba jikin matar da ba taka ba gara a dinke kanka da kusa shi yake alkhairi a rayuwarka da a ce jikinka taba jikin matar da bai halta ka taba ba in ji shi sallallahu alaihi wasallam da ka mubayar mata bil ishara kada suke gare shi da ka idan mata sun zo gare ka za su yi mubaya'a إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ذات مك مبايعة كم بضاسي وأن لا تريا لكم إبا وأن نشيني شرعي نفرقه ماتا إيمان سبي تبتوا سيسن كون دكا دنغوجي نشرك أتكم مؤاملة لأن يكنسو أولا أن لا جباة باب ليسن ديكي شركة جرمة باب ليسن ديكي كي وأن لا تريا دوان أبن ديها لتا babu laifin da yake ne wa Allah tarayya da wani abun da ya halda cikin abun da yake haƙƙin Allah ne don ma'anan shirka shine huwa musawatu ghayri llahi billahi fi ma huwa haqqun lillahi daidaita Allah da wani Allah cikin abun da yake haƙƙin Allah to wannan shine shirka a duk Qur'ani idan mun karanta babu zunubin da ya kai shirka girma. Allah yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ya maimaita wannan a wuraren biyu cikin suratul Nisa. Kuma ya sake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura mansura. Kuma yace innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Irin wannan ayoyi a babin misali suke bayyana mana babu zulubin da ya kai shirka girma a wurin Allah. Akwai tsofin shirkoki, akwai kuma new modern shirkoki. Tsofin shirkoki wanda malamai sun dade suna mana nasiha a kai shine abin da ya shafi tsafe-tsafe ko kuma abin da iyaye mata suke zuwa a musu, ina da ƴar uwa abokiyar zama, ina so mijina ya rabu da ita, sai wannan ta tashi ta je wajen wani da zai raba auren tsakanin wance da wance, ko kuma ya tsani wance ya zama ni yake so, kamar da yake faruwa a rayuwa. Kuma Qur'ani ya bayyana mana a cikin Baqara aya ta 102, wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusuhum law kanu ya'lamun. Kula ga wannan abu ne kenan a she da dadde shine wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum shine ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi shine ayi kokarin yin sihiri a rabon wace da mace, ko ba tana neman haihuwa tana ga Allah ba zai bata ba sai ta je wajen wani ya bata. Duka wannan iya cikin abun da zai iyaye mata su guda su yi taka tsantsan da shi a rayuwa. Hadisi a Muslim, fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yace man ataka hinan aw arrafan fa saddakahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A wata riwaya kuma yace lam tuqbal salatuhu 40 yawma. Kula ga wannan duk abin da zai sa a ce ba za a karbi sallar ki ba, ba za a karbi ibadunki a wurin Allah ba, ai ba abin da ya kai wannan asara. Wajibi ne ki imani idan Allah ya baki aihuwa a duniya ba mai hana ki, idan Allah ya hana ki a duniya ba mai baki, idan Allah ya sanya fahimta mai kyau tsakaninki da mijinki duk duniya ba mai gusar da wannan, idan kuma Allah ya gusar duk duniya ba mai dawowa da shi sai shi Allah da. Kuma Allah bai baki abin da kike so sai kin yi biyayya zuwa ga Allah da. Kamar yadda shiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi, yana cewa inna ruhal qudusi nafasa fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlabuhu fi ma'siyatillah فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. Tun lokacin da Allah ya bada umarni a hura ranki ko a hura raina, rai ba za ta mutu ba, dan adam ba zai mutu ba a duniya sai arzikinsa duk abin da Allah ya kaddara a duniya zai mallaka ya mallaka. Ba wata mace a duniya da ta isa ta saki bar gidan miji matukar ruwan da zaki sha a gidan bai kare ba. Babu wanda za ta saki bar gidan matukar aihuwan da Allah ya kaddara zaki a gidan bai kare ba. Amma idan Allah ya kaddara ya kare, ba kuma wanda take da ikon ta tabbatar da ke a gida. A cikin duk wani al'amari ne na imani Allah ke hukuntawa. Baya ga wannan sai ke cewa rai ba za ta mutu ba sai da cikin arzikinta da ajalin da sai ce fattaqullaha wa ajmilu fi talabi. Ku ji tsoron Allah duk abin da za ku nema ta hanyar da Allah ya yarda da shi, bi ma'ana tare da jin tsoron Allah. Idan kina bukata mijinki ya soke, sai ki ababin da zai sa mijin ya soke. Akwai ababen da ake yi mace ta yi da ikon Allah mijin sai ya narke gaba daya daga ta faɗi magana sai ya ce sami'tu wa ata'tu. To mata abin da yake kwanan su ba su san wannan ba. Shi namiji idan ana so a mallake shi, ana mallakan miji na farko da magana mai daɗi. Duk namiji baya son bakar magana. Ana mallakan namiji da iya girki, ana mallakan namiji da iya gayi, ana mallakan namiji da iya bada gudumawa zuwa gare shi idan ya buƙaci gudumawar. ana mallakar namiji da nuna jin tausayin sa, ana mallakar namiji da yawan yi masa afuwa idan yayi kuskure, ana mallakar namiji da yawan fara'a zuwa gare shi, ana mallakar namiji da yawan damuwa da dauke kai da duk abin da ke ciki tare da kuma da rashin zargin sa. Duk namiji baya son zargi, duk namiji bai son tuhuma, duk namiji bai son kazanta, haka bai son ya rika cin abinci kamar yana shan magani, duk namiji bai so ya wayi gari daga yayi kuskure gwa daya sai an tono duk laifin da ya tun daga auren har zuwa yanzu. To abinda mata ba sa ganewa kenan, mata yadda suke yi wa maza, shi namiji idan ana so a mallake shi to ana tuka shi yadda ake tuka mota, su kuma mata suka rike namiji kamar yadda ake koyon keke ne. Idan mutum ya dauki keke yana koya, idan ya rike kan keken haka shi ya fahimta sa da ƙarfi ake koyon keke, sai ya rike kan haka sai ya karkata ya gabar kana ta sace ka dan sai ce to sai sake yin haka kuma. Idan da nake ta sace sai sake yin gabar ya sake dama, in da nake ta sace sake yin kuma hagu, duk mai koyon keke za ka ga rike kan da ƙarfi, saboda shi ya dauka da ƙarfi ake ja. To shine kuskuren da mata suke yi, kuskuren da mata suke yi kenan, sai suka dauka ana mallakan namiji, ana tuka namiji ne yadda ake koyon keke, alhali ba haka bane, ana tuka namiji ne yadda da ikon Allah ake tuka mota ga wanda ya iya. In babin karfi ne akwai dan adam da zai iya jin trainer ba ne iya ja, saboda in ya da karfi sai a daura mata igiya a daura a bayan sa a ce ja ta in ya isa, ai ba ne iya ja. To a karfi ba za ki iya jan namiji ba, saboda shi Allah ya ba wa igiyar auren a hannu. In kin ce ko sama da kasa za su haɗe ba za a yi kaza ba, dole sai an yi kaza, wallahi haɗe ban sama da kasa gare ki ne, daga ya tsaya suke kai sama da kasa sun haɗe kenan, ko ba alkhairi bane gare ki, shine haɗe ban sama da kasa, ko ba haka ake bukata ba. Kula da wannan ƙarfin ki bai isa ya sa ki ja shi ba, amma dabarar ki fa za ta isa ki ja shi. To haka tirila take, dabara da hankali da ilimin da Allah ya ba dan adam sai shiga cikin teja, amma in karfin sa ne an daura ba zai iya janta ba. To wannan haka namiji yake, duk abin da zaki da namiji ki zama kin kiyaye ake zaman da kewa da shi, iya cikin zama mace mumina. Ba za ki mallaki namiji da tsabar sihiri ba ko da tsabar bokanci, wallahi ladin ba za ki iya wannan ba, kuma ko kin yi wannan din to wuta wannan zai kai ki. Amma ta me za ki mallake shi? Biyayya zuwa ga Allah na farko ki da misali har mace, na biyu ki zama mace mai yawan tausayi zuwa gare shi. Duk namiji iya son tausayi a rayuwarsa, kina tausaya masa in yana halin kakani kaje, ko ruwa ne a gidan zaki wanki yaga akwai alaman tausayi cikin ruwan da kike diba, idan abinci zaki dafa yaga akwai alaman tausayi cikin abin da kike diba kike dafawa, ba gwaninta bane ki dafa abincin a ci kashi daya zubar da kashi biyu cikin uku, abin da yake bukata yaga a diban abincin ma akwai tausayi, kaddara an ci abincin sai yaga a cikin tausayinki ki iya gyara abin da ya saurayi da zai iya amfani gaba. Duk namiji iya son wannan, haka duk namiji yana bukatar gaye, wannan ba shi ne mallakan miji, amma idan kika kauce wannan hanya sai ki mallake shi ta bangaren ko ɓata imanin ki gaba daya, saboda kin koma zuwa ga shirka. Maza suna son gaye, akwai matanmu da yanzu ba su iya gaye ba wani lokaci da aka samu gara, alhamdulillahi yanzu a shekarun nan ana wayewa, daga shekara goma zuwa yanzu an samu wayewa na zamantakewar maza da mata, amma irin shekarun bayan shekara goma sha wallahi abin mata a gidan miji wata in ka ganta da kasan za a je tashe da ita kwata-kwata, babu tsari. Ta yaya za a yi ki mallaki miji da wannan babu gaye kwata-kwata, yadda kasan za a daura igiya a je dan tashe da ita a baya yara su nemo kuɗi. Wata idan ta zo kan miji fa ta gama gayar, za ka ji kana tari ne dalili yadda ka san hayaki aka mata kafin ta zo kanka. Duk namiji bai san wannan, wannan duka kuskure da iyaye mata suke yi ne. Sai ya zama ba sa gaye a gida sai za a je anguwa a yi gaye, idan ya sai zani mai tsada sai za ta je ta anguwa tukunna za a ɗauko shi a kwace, yar Ingila ne, Holland ne, kaza kaza ne, wannan na anguwa ne. Sassafe tukunna ta tashi fara wanka a gidan ba za ta yi gayen ba. Misalin da nake yawan bayarwa kenan, sai ga mace sai sassafe ta tashi ta fara gaye, za ta je asibiti ko ya taje gidan aure ko gidan suna yaro sai zashi ya ganta da dutsen goge taushi tana gurza da asuba dan ta ne sai ga na goge gidan da mu za a je wai ya san ba a wanka zauna gidan su wai tun da ya ga wasa da dutsen goge taushi ya san ba za ta je anguwa ne me dalili saboda baban sa bai kai a goge taushi dan shi ba so sai a za a ki mallaki mijin ki ta wannan hanya ba zai iya yiwa ba ki mallake shi da gaye mana amma kin zauna ba kya gaye duk kaya mai tsada sai na anguwa amma ke idan yana gidan babu gaye wasu matan fa ba a sani suna gaye sai su ji anguwa idan dai ga sai ka ce budurwa amma in a gidan miji tsautsa ya sa haganta wallahi yadda ka san tsofon roka haka take roka kike amma in za ta je anguwa idan ta fito inna lillahi wa inna yadda ka san wata karamar computer haka take amma a gida da kasar rokar ice haka za ka ga mace kwata-kwata babu fasali ta yaya za a yi kike za ki mallake shi da wannan ba zai yi ba sai ya ga mace ta bar imaninta ta koma can ta yi tsafi ta koma can ta yi bokanci ta koma can ta yi sihiri ta bata imani kuma mijin bai kaunace ta ba me dalili saboda ta bar Allah a matsayin ki na mace mai imani sharadin farko kada ki shirka duk abin da za ki mallaka a rayuwa kike so ki samu fahimta da mijinki ki roki Allah ki sani fa abin da Allah bai miki ba a duniya ba mai miki abin da Allah bai sauke miki ba a duniya ba mai sauke miki haka kuma da ikon Allah ki iya girki akwai matar da yanzu idan ka kawo mata shinkafa daga ta ga shinkafa a duniya abu daya ke da shinkafa shine dafa shinkafa da miya amma wata in ta ga shinkafa sai da maka girki daban-daban kaman kana biyar wata ran sai ka baka samu an dafa shinkafar da miyar wata ran an maka dafa duka wata ran sai a dauki shinkafar ka ga an maka buskin shinkafa yanzu ana buskin shinkafa ba sai buskin masara ba sai a maka buski na shinkafa lafiyayye wata ran sai ka baka samu an maka wani kunun shinkafa lafiyayye da shinkafar wata ran sai ka baka samu an maka wani abu mai kama da tuwo da shinkafa duka mai dalili to shi miji haka yake so amma kar ya zama wai ke a duk shinarinki dole sai ga shinkafa to tuwo ne daga kin ga masara to kin ga shinkafa to shinkafa ne daga kin ga masara to tuwo ne daga kin ga kunu kin ga gero to kunu ne miji bai san wannan wata daga ta ga yakuwa da alayyahu to sai ta kuma duba masara za a yakuwa da alayyahu ta duba masara ai to masara da kuma miyan yakuwa da alayyahu wata kuma tana ga wannan sai ta tunda ya kawo ai jiya an yi tuwo an kuma miyan yakuwa da alayyahu yau ne za a yi sai a danyi wanda fa duka da shinkafa da yakuwa da alayyahu da kuma me alayyahu a ciki sai sai masa wannan ka ga albasa sai ta canza fasali amma wata kullun abinci kala ɗaya da abinci ɗaya to daga ya je wani gida ya ci wani abu daban da ba a gidansa sai ya rude sai ji hatwai ina da kafa zan yi baka ita to daga nan shi ne an rudo shi gidan da ya ci abinci ka tausa a ba shi mace sai auro miki cikin sauki sai da zai abin da ke baki iya ba ke da mun duk shigarin ki daga masara kin ga masara to tuwo ne kin ga shinkafa to shinkafa ne kin ga gero kunu ne to sai a kawo mata gerar sai ta yi fasali kaman daban da biyar biyar ko shida da shi don wani da abinci ake kashe shi daga ya ci girki lafiyayye to shikenan sadaqa Allahu alazim duk abin da kika faɗa babu musu in kin ci a ji an gwa sai ta tafi mu dafi sai ki ga zama kaman direban ki duk inda yake bukata nan za a ji to da haka maza da irin wannan ake mallakan su gayi yawan fara'a yawan iya girki kuma maza ba sa son tuhuma ba sa son zargi kuma ba sa son tone-tone ki tono tun auren ku shekara 15 sai kin ba shi labari ai an yi kaza da kaza ai da kaza da kaza wasan da aka yi kaza yanzu dan karamin abu ya faru wakila abin bai ta kala karya ba kamar idan kika bi shi a hankali yadda ake tuka trailer sai ki mallake shi da ikon Allah lafiya kalau ba matsala sai ki ga daga kin ce kina son kaza sai mikin ba musu yanzu idan kika ce ba za ki masa abin da ya dace ba baki san yadda ake mallakansa ba sai ki ce ma magani ke so ba lafiya sai ce to ki addu'a mana ayi addu'a mana sai baki zikirin as'alullahal azim rabbana shayyin ayyu shukriyaki sai mutaka ba kai sai ya isa din ki magana ni ba ga yake so sai wannan bai magani bane annabi da shayyin za samu sauki bai sai kashe kudin sa to amma na kajjara kin iya zama da shi kin sai ka shi yadda ya dace to baki da matsala nan da ikon Allah idan kika da kika ce masa kina son kula tandu ko kika ce kina son kwankwado ko asuwaki karfe 1 na dare sai bude kofa yayi ta zagawa dala duwa mana shagon malam faralu ko ina nan eh dai can babu duk abin da kika ce kina so zai kawo in kin ce balango shi balango ne yanzu ba kudin ma sai ki bashi ya kawo balango me da yi saboda kyautar da ake mallaka to shar'i da farko Allah yushrikna billahi shay'a kar mu yi Allah shirka mafiya yawan mata sun fi wa Allah shirka yau dan kokarin mallakan miji kiya za a yi so ne sai da wance kiya za a yi so ne kar yayi sha'awan ƙara aure a duniya kada ya za a yi so ne kaza kaza duk kaddara kina san wannan amma ki sani fa wanda zai iya baki wannan a duniya Allah ne idan Allah bai baki ba mai baki kuma Allah ba zai baki ba sai kin bi hanyar Allah sai Allah ya baki abin da kike so in kuma abin da kike so kuskure ne sai Allah ya gyara niyyarki ya baki abin da yake da alkhairi gare ki amma tare da farko Allah yushrikna billahi shay'a in kuma ɗan burni ne daga cikin shirkan zamani akwai yadda suke zuwa su kona gashi a kona gashi sai a ba su wasiya doka cewa kar a kuskura a shafa ruwa a kai sai ka samu a burane matan wanda ba san addini ba mace sai ta yi wata guda wata biyu ruwa bai taba gashin kanta ba tana janaba ba ta wanke kai tana sallan azhar la'asar magriba isha asuba amma ba ta wanke kai me dalili saboda automatically an ce kada ruwa ya taba ta da wannan wata mace san bai shekali tantawi hasibakallahu wa ghafarallahu la iya muhadara a masjidil haram cewa ta yi shekara guda kamila ba ta shafa ruwa a kanta ba ta sa ruwa a kanta me dalili kace saboda ana mata renewal farming kuma ana cewa duk yadda za ta yi katta kusurin ruwa ya taba ka sai ce to anan kaga ta yi shirka saboda Allah ya ce a zuba ruwa a kai su kuma sun ce kada su zuba sai aka dauki nasu aka bar na Allah kuma a cikin abin da mutum yake da zabi ba tilasta shi aka yi ba sai ce shirka ya faru Allah ya ce fa in kuntum junuban fatahharu kuma ya ce wamtahu bi ru'usikum wallahu yaqul wamtahu bi ru'usikunna wa hum yaquluna la tamtahu bi ru'usikum Allah yana cewa ku shafi kai yana cewa wamtahu bi ru'usikum kuma sai ya kada ku shafi kawunanku sai aka dauki nasu aka bar na Allah ba kuma tilasta ku aka yi ba kula ga wannan sai ce da shirka yana iya shiga cikin wannan za ka wajibi ne iyaye mata mu yi takatsantsan da wannan a cikin duk abin da muke nema a matsayinmu na mata muminai mu yi iya kokari da ba kar mu kuskura mu je inda za a bata imaninmu duk abin da za mu yi kar mu kuskura su da karkashin shari'ar musulunci abin da din Allah bai ba mu ba da barbaro ba sa ba mu duk abin da kaunar Allah bai kawo ba to kuma kauce hanyar Allah ba zai kawo mana shi ba daka na farko yace Allah yushrikna billahi shay'a na biyu wala yusrikna mata kada su sata yin sata haramun ne a musulunci hukuma da Allah ya tanada na barawo kadan ya ishe mu hujja wasariqu wasariqa faqadu aydihuma barawo da barauniya ku yanke hannayensu Allah bai halicce mu da wannan siffa mai kyau laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim وما ذلك حلت ديمنا باب وتحلت الدنيا ميكان دان ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا باب وتحلت ده الله يي الدنيا لتكيم ده يكون الله باب ايتا وما ذلك دي ولن خلت ميكان سي يجي اكام حن متو اغنتلي مي رني بن ياي فاتا نمي جي كوماتي كوماتر اوريتي تاي فاتا to a shari'a in dai satin da kai a cikin yirzi ne an boye ta dauka kuma da hankalinta kuma abun ya kai rubu dinar shari'a ta ce a yanki hannunta mu duwa fa Allah da yake jin tausayin mu ya halicce mu halitta mai kyau wa ma zalika yace a yanki hannu yau sata ta bar hatta yadda ake yin ta a wurin maza haka ta zama ruwan dare a wurin mata sai dai yanda mazan suke yi ne saba da na mata mafiya yawa in kaga an tara hanya ana fashi maza ne in kaga ana balle shaguna ana fashi maza ne idan kaga ana haurawa gidaje da karfi ana karye kofofi maza ne amma idan kaji kuma ana bude akwati ana sata mata ne idan kaga ana bude aljihun mai gida ana dauka mata ne yau sata ta fara zama ruwan dare har ta tsakanin mata wannan satan yasa aka waye gari a yanzu har ma ana tsoron yin jere idan za a yi bikin aure saboda idan ana jere ranar aure to ana dai da kayan sai a duba san an dauke tokali duba san an dauke wani dan kofi mai kyau a dan duba san wani dan madubi an dauke an boye a dan duba san hatta remote control din TV ma an dauke ko na video wai dalilin wannan sai sa wai in za a jera kayan mace yanzu an yi aure sai dai a jera kafin a kaita ko bayan masu bikin sun yi sun waje sai a kawo kayan don in an kawo kayan ranar da ake biki za a face shi yau fa ya zama ruwan dare a cikin mata wannan amma da bisa ga al'adar Hausawa ko al'adar Fulani yaushe ake jere lokacin da ake biki yau an daura aure to washe gari shine ranar biki a gidan amarya in kuma inda ake al'adun da yawa ne sai a ce bikin farko gidan su amarya biki na biyu gidan angwaye dan bikin ma mataki na saki ne kuma al'adar gari kaza ta saba gari kaza to sai aka yi mace da daya in an daura aure juma'a sai a ce washe gari biki to sai a kawo kaya ango ya tura mota a dauko kayan amarya a kawo dakin sa ko gidan sa aje to sai aka daina wannan saboda yanzu iyaye mata ana samu ana sata kaya wannan shine abin da yake faruwa a rayuwa wannan kuskure ne wanda yake mai girma fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi hadisi riwaya ta Imam al-Bukhari rahimahullah yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min sannan yace wa la yusrik sarik hina yusrik wa huwa mu'min mai sata bai yin sata a daidai lokacin da yake sata iya mu'mini duk wanda ya dauki kayan da ba nasa ba a daidai lokacin da yake daukan kayan nan ba mu'mini bane kula ga wannan in mace ce a daidai lokacin take daukan kayan da ba nata ba da sunan sata a daidai wannan lokacin ita ba mu'mina ba ce wannan sata na faruwa a gidan biki ba nan kadai ba hatta wajen maza akwai matan da suke iya bin hatta aljihun maza suna cajewa ta duba aljihun da ginta dan dauki kudi ka dan duba can ka dan dauka ka duba can ka dan dauko ka dan har mai gidan ai tamar da barbaru ana daukan kudin sa bai sani ba sai ga mata sun fara turo mana tambayoyi yanzu malam me matsayin mata su dauki kudin mai gida ta kashe bata san adadin kudin ba saboda yayi amma in ta gane ba ke ka tubi yanzu ya za ta yi tambayoyi yanzu yawa daga wajen mata irin wannan menene matsayin wannan ta yi ta daukan kudin sa akwai hanyar za ta mai da kudin yanzu na farko bar san adadin kudin ba wata in ma ta sani ba ta da wadatar mai da wannan kudin zuwa gare shi ko dukiyar mai gida kika dauka a musulunci sunan wannan sata kuma wacce take satan a lokacin ba mu'mina ba ce a wuri ɗaya ne shari'a ta yadda ki dauki kayan sa shine inda yake da wadatan ya ciyar da ku ya tufatar da ku tufatarwar wajibci ya ba ku magani na wajibci ya ba ku ilimi na wajibci duk sai ya ki a nan dogaro da hadisin Abu Sufyan radiyallahu an manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya baki dama ka iya dauka cikin dukiyar sa kace a yanki abinci ki sai musu magani ki tufatar da su ki biya musu kudin makaranta nan ma kuma yace kar a kuskura a yi da almubazaranci kar shari'a ta ce ki dauki kudin sa ke kin son fena nan a tabe yake bai bada kudin ba kije shari'a ta ce mu danka sai ki dauko kuma ki ce a so muku kaji ku ci yau abinci da nan kaji ne kin san dai dan a tabban ba rufin asiri ba zai wahala ya ce abincin gidan sa kaji ne wannan sai an samu manya-manyan su wa qala al-mala'un ladina amanu an samu manyan mala'u masu imani ban dai ga wa qala al-mala'un ladina amanu da alqur'ani ba amma dai an samu mala'u masu imani da wannan kuma sa iya mai da abincin gidan su ya zama kaji gaba daya ta mana yana talaka sai shari'a tace miki dauki dauka sai kika dauki abun da yafi karfin arzikin sa anan kin yi al-mubadiranci kuma shari'a tace innal mubadirina kanu ikhwana shayatin masu al-mubadiranci ɗan uwan shedanu ne don haka idan za ki ɗauka ma sai ki ɗauka gwargwadon abin da ƙarfinsa ya dace ya yi idan ya dace ya yi kaza mai yi gwargwadon ƙarfinsa a ilimi mai gwargwadon ƙarfinsa a tufa mai gwargwadon ƙarfinsa a abinci ƙarfinsa ko su gwargwadon wannan kiya inda baya miki a nan fiyayyen halitta manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya baki daman ki ɗauki gwargwadon abin da ikon Allah kika san ƙarfinsa zai iya miki amma ko ma bayan nan in kin ɗauka to wannan haramun ne to wannan yanzu ya fara zama ruwan dare ga mata wasu kuma wasu gidajen ma na masu wadata har abinci suke iya dauka suna sayarwa ta dan auni kwalin shinkafa biyar ta kai wani shago a dan sayar a kawo kudin sai da dan sayi turmi kuma za ta kai gidan barkatu an yi haihuwa a kan wai turmin zanen haihuwa ta ɗauki dukiyar da ta sata ya fitar da ita a matsayin mumine jama'a wannan ci gaba ne ko ci baya wannan ci baya ne wanda yake mai girma iyaye mata zuciyarsu da son kyautatawa ya sa har sukan yi abin da Allah bai dora musu ba sukan wajabta wa kansu abin da Allah bai wajabta musu ba in an yi aihuwa kina da halin kyautatawa babu laifi amma ba ki da halifa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora wata rai wani abu sai abin da ya bata ba ki da hali kike Allah bai dora miki ba kina da hali tafaddal bismi tafaddali bismillah ki gabatar amma baki da hali Allah ba zai tambaye akai ba wannan bai kai ya saki saka ba bayan nan akan samu wasu kuma daga cikin da ake iya samu kuskure mai gidan kayan abincin zai siyo sai ta bata kayan abincin kuma in yazo sai a masa ƙarya kamar yadda Sheikh Abdul Hamid Kishki rahimahullah ya kawo wani malami ne a Misr da ya rasu Allah ya gafarta masa yace an samu wani mutum da ya siyo nama kilo daya ya kawo gidansa yace a dafa masa nama to yace mun san wasu mata suna da kwadayin nama wannan mace mai yin nama ne tana da tsabar kwadayin nama sai tana yanka naman tana ci tana yankawa tana ci tana yanka tana ci gabanin ta kammala aikin nama ta kusa cinye nama kilo daya sai nace to yanzu ai da mun kusa kariya sai to gara kawai ta kara salaifin ta kawai sai ta yi naman ruddugu gaba daya ta tare shi a aiki sai nace kuma yanzu mai gida idan ce za cinye za a yi bala'i dan akwai maza ko masu bala'i zai zo ya tuduri dan akwai mazan da kuma haka suke yadda muke kiran matan da matsala akwai mazan da haka suke wani namiji wallahi yadda ka san tsohon rudi maskahata yake baya jin gyara duk yadda aka yi ya ji hanya ba zai ji ba duk yadda aka yi haka yake murɗaɗɗe idan yana faɗa aka yi shiru ya ce an mai da shi mahaukaci ina ma faɗan ko haƙuri ba a bani ba in kuma aka bada haƙuri ya ce da gangan aka yi laifin dan a ba shi haƙuri in an yi shiru bala'i in an yi magana bala'i to bai ke faruwa sai da ce yanzu abin da ya fi dacewa in ya zo akwai kyanwa a gidan ta ce gari ta ce wannan yar kyanwa ta cinye wannan naman gaba ɗaya iya dawowa ya ce ina nama ya da a rabi zai ci nama ta ce ai kyanwa ta cinye nama ya ce nama duka ta ce kilo guda ta ce ya ce kan shi bai yadda ba wannan yar karamar kyanwa ta ce nama kilo guda to shi ta cinye ta ce yanzu ta cinye maka sai ya ɗauki kyanwar sai ya je wajen da ya sai naman da ita sai ya ce a ɗora ta akan kilo ɗin da aka dora sai ta bada kilo daya sai da tunzu ya daga nama su kai na kuma kin wasa tun da mutum ne to aka samu mata masu irin wannan sai ta abin da bai dace ba da dukiyar miji idan yazo kuma sai ta canja magana Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yake cewa duk laifin da kai idan aka tuhumce ka to faɗi gaskiya wannan sai dace da maganar Hausawa da suke cewa in zaka faɗi faɗi gaskiya komai taka jama kajiya Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yace in duk abin da faru ne to ka faɗi gaskiya yace dalili shine in ka faɗi abin da ba gaskiya ba ran da ta tashi in za ka kare yace sai ka ƙara ƙarya ta biyu in ta biyun ta tashi za ka gyara ta sai ka yi ta uku in ta ukun ta ɓaci sai ka yi ta nawa sai ka yi ta hudu to akwai kuma ranar ƙin dillanci amma yace in gaskiyan ne fa to ya fi sauki gaskiya ba a cewa gaskiya ta kare mu duba kissa ta su Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu na yakin da ya faru Tabuka wa ana salafatul ladina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu mu duba da karfi Allah yake ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin me dalili saboda duk abin da gaskiya ta ja maka da ikon Allah ba kai asara ba don haka ki waye gari kar ki zama mai sata a cikin dukiyar mijinki ba ki sata a dukiyar mijinki ba ki daukan wani abu ki abin da bai amince da shi ba sai gwargwadon abin da ya amince da shi kuma anan in baki suka zo gidan ya halaki ba su abinci yarsa ta zo ta dan wata ta zo ta yarki ta zo babarki ta zo ummanki ta zo ummarsa ta zo ya halaka a bayar akwai kuma mazan da suke marowata shi da kansa ya doka a gidan kar a kuskura ba wa duk wata bakuwa abinci da yadda ba in ma an bayar Allah ya isa saboda tsabar izza shi abincinsa ma an bayar Allah ya isa haka ya faru aka samu wani niga ya siyo dan fulawa a masa dan wake a gidansa yar fulawar duk ba ta ka kara ta karya ba an jefa dan waken sai ga yar mahaifiyarsa ta zo wajen gidan ta zo kuma tana bukatar abinci me zai ayi sai a bata sai aka bata da bayan ta zo ta fita da shi sai dawo da yunwa ina dan waken sa ta ce ai wanta ta zo an bata yar mamar ka kenan ya kama wannan yarinya ya mata duka matar ta sa har ya gurda ta ya kuma je gidan uwarta yadda ki uwarta ita ma ya gurda ta kuma ya sake matar ta sa ita uwarta ta ma ya sake wa ubanta uwar
sai ka ji automatic aiki ita wacce ma an sake
to wannan ko ba daidai bane a shari'a akwai jama'a da kuma in sun zo gida kin ba su shari'a ta amince saboda Aisha radiyallahu anha akwai lokacin da fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi hadisi ga hadisi a Bukhari ya yanka akuya a gidansa da ya yanka akuyar ya fita kafin ya da Aisha sai kika za ta dan tura makafsa bismillah kadan yin kira an tura bismillah kadan yin kira tura bismillah tana rabarwa har naman ya kare saura cinya ta kafar gaba baya daya annabin Allah ya dawo gidan sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina nama Aisha take cewa duk mun yi asarar naman saura wannan cinyar kafar gaba baya dayan nan annabin Allah sai yake to duk wancan cinye raban mu wannan da kika bari shi muka yi asara dalili shine abinda aka yi taimako da shi shine rabanka abinda kace kuma shi kai asara da shadda zai koma kenan wannan kuma yake bayyana mana a fili cewa taimako ba a hana ba amma kuma kar ya zama in za a yi a wuce gora da iri akwai mijin da idan yayi sai kwanin suga ɗaya kafin ya da saura gungumi ɗaya me dalili daga taji wancan katanga ce mata ba mu da suga sai ta ce wallahi mu ya kama da kwano gara barin baki shi kuma ya dan soyo ne kwano guda dan a dan raka shi gaba kadan ba wai tsabar wata bane kawai tsabar karshen hali ne yasa yayi amma kuma sai a rusa shi gaba ɗaya bai sani ba to babu laifi kyautatawa amma kuma ayo mutum gargadon yadda ya dace sannan na uku wala yazinina mata kada su yi zina shine sharadin mubayi'atu zina gaba ɗayan ta haramun ne shi yasa qur'ani ya bayyana mana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kuskura ku kusanci zina saboda zina ta kasance alfasha ne kuma hanyar rayuwa ce wata take mai muni bin hakika a yau mun samu kanmu a cikin wani irin society da ba ma 'yan mata ba hatta matan aure suna zinace-zinace 'yan mata yana ya fi muni a yanzu da za ka waye gari local government guda zai wahala ka saba ji an ce yau ga wata yarinya ta yi ciki da ake cewa cikin shege amma ya zama ruwan dare abu mai sauki ne ka ji an ce wanda ta yi ciki an zubar wanda ta yi ciki an zubar mace mai imani ba ta zina budurwa ce matar aure ne duk mai imani ba ta zina sharadin imani shine rashin yin zina namiji duk mai imani baya zina yayi aure bai taba aure ba mai imani dai kafan baya zina wannan ya sa hukuncin mai zina a shari'a don girman laifin iya daga cikin hukuncin da yake kowanne muni duk namijin da yayi zina ya taba aure duk matar ta taba yin aure ko da lokacin ba ta da auren amma ta taba yi zina kowanne hukuncin kisa ne wannan shine fik shine kololuwar hukunci a musulunci a ce dan adam gaba ɗaya ba duniya ya koma barzakhu babu hukuncin da ya kai wannan idan budurwa ne ko kuma saurayi ne hukuncin bulala ɗaya ɗari ake yi a bangaren bulala babu wani hukuncin da ya wuce bulala ɗari wannan ma shine fik bayan nan a hadisi riwaya ta muslim rahimahullah in ma aka mutum bulala ɗari sai an kora shi exile ko a kai shi prison a ajiye shekara guda mazinaci bayan ya sha bulala ɗari ko bayan ta sha bulala ɗari sai a kai shi ko a kai ta prison a kulle mu duba farkon shari'a da ta dora akai amma mu duba yadda yawan ruwan zina ke zama ruwan dare a tsakanin al'umma akwai matan aure da za ka ga mutum direban mota ya yi zina da matar mai gidansa musamman waɗanda suke shagaltuwa da mulki mulkin ya hada ma su kusanci matansu su farke nauyin da shari'a ta dora musu na kusantan iyali sai ga mutum ya shiga harka in ma harka ta neman dukiya ko harka ta neman mulki to the extent da ya waye gari a duniya wani zai shekara biyu bai taba zuwa kusa da iyalinsa ba wani zai wata uku iya tare da iyalin bai taba kwanciya da ita ba wannan sai yasa mata suka fara hatta neman direbobin mazansu suka fara zinace-zinace da yaran gidansu wata shara yake musu a gidan ko aika yake a gidan ko tuki yake ko sakataren mijinta ko yaron mijinta yaro boy yaron da ke gidan sai da mai shi yake iya kwanciya da matar mai gida ne dalili saboda bukatuwar ta ga namiji da yake nan na farko sannan na biyu kuma da karancin imani mace mai imani ba ta zina namiji mai imani bai zina sharadin mace a kai mubayi'atta ta kuma shiga aljanna shine ba za ta yi zina a rayuwarta ba karkashin zina ba za shi din zina kadai a musulunci ita kadai ke zina ba akwai ababen da a shari'ar musulunci ana sa musu laifin zina ko da kuwa a zagirinsu muna ganin su kamar ba zina ba ne akwai hadisi riwaya ta imam
Abu Dawud rahimahullah da hadith haka riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayh hadithi da yazo cikin Sahihul Jami manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi cewa innal mar'ata idha saftarat wa kharajat wa sami'a an-nasu at-tayba wa hiya kadha wa kadha ya'ni wa hiya zaniya manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace mace idan da sanya turare ta fita a gidan mijinta ana jin kanshin turaren wannan mace ita kaza da kaza ce bima'ana Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah iya nufin ita mazinaciya ce wato mace da sa turare ta fita a gidan mijinta zuwa anguwa ne zuwa asibiti ne zuwa gidan barkatu ne zuwa gidan kanwa ne ya ne zuwa islamiyya ne zuwa masallaci ne mace da sa turare ta fita a gidan turaren wannan matar mazinaciya ce ba a nan kadai ba wani hadisi a cikin Sahihul Jami manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace matar da ta sanya turare ta fita waje ko sallah tayi Allah baya karban sallar ta hadisi ne hasan har sai ta dawo gida ta yi wanka ba fa wankan al'ada ba laifin ta sai ta yi irin wankan jaraba ma gaba daya saboda ta sanya turare ta fita a gidan mijinta sai ta yi wanka irin wankan jaraba da ake shine kafaran zunubin da ta yi amma duba yadda yau sa tare ya zama ruwan dare tsakanin mata musamman mata wanda suke da wadata mijinta iya da kuɗi ko mijinta dan kasuwa ne mai girma ko mijinta dan boko ne ya sha boko ya kai jeji ko mijinta mai mulki ne ya hau kujerar mulki ya murza dalilin wannan sai ka ga ya sa an fara sa turare har na alfahari ana sayan kwalban turare yanzu naira miliyan 3 just kwalba kwade 3 million naira akwai matan masu mulki da har wanda za a tura a kawo kwalba daya a saka idan mutum ya tesa a nan ya wuce sai kai kwana uku a nan kana jin ƙarshen ka zo anguwa ana tinkaho da shi kuma mata ke sama mace mai imani ba ta sa turare ta fita anguwa in za ta sa turare ne ya sa a gida kuma ko mace budurwa in da sa turare fita laifi ne in dai anguwa za ta je me dalili saboda Sheikh bin Basri rahimahullah cewa yayi mace da sa ta yake fita waje ko da ba batun aure bane tana gayyato mazina ta gare ta ne saboda daga an ji kanshi za a kalli wurin in an kalle ta kuma tana gayyata to ku zo ne ku yi sabon Allah gani shi yasa ta turare kula ga wannan wajibi ne iyaye mata su yi takamon da al'amarin turare daga cikin zulu na zamani yanzu shine irin wasa da ake tsakanin mace da kuma kanin mijinta irin al'adun Hausa da Fulani wanda ake cewa wasan kanin miji har a riga cewa kai mai gida har yanzu iya kokuwa da matar wansa a yi ta kokuwa wai menene wai shi mai gida ne saboda kanin mai gida ne yanzu ya zama mai gida idan kanin mijin ke taba jikinki a shari'a laifin wannan laifin zina ne saboda hadisi da ya inganta cikin Sahihul Jami manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi cewa wal yadan tazniyan hannaye guda biyu suna yin zina hadisi riwaya bukhari da muslim manzon Allah tsira da aminci tabbata gare cewa alhamul maut alhamul maut alhamul maut wato wannan aurin malaman balaga tasbihi baligi ne an goge wajhu shabahi an goge adatu tasbihi wato asalin magana shine alhamu kal mauti sai ka goge wannan al'ada din in ma yaza mawdu'u shabai fi sur'atihi aw fi fasadihi aw fi kaza wa kaza kai dai ka kaddara mai hagara ce aure wato kanin miji ko wan miji barnar da yake yi maka akan iyalin ka kamar mutuwa ne malamai suka ce me ake nufi da wannan suka ce zaka iya rabuwa da mutum yanzu daga kayi tafiya ka dawo ko kuma kafi ta ka dawo ko kuma kajin rikala sai a ce maka ya rasu to haka za ka iya barin kaninka da matarka kana dawowa yadda mutuwa take maka bazata ka zai maka bazata sai abu a ce ya kusanci iyalinka ko kuma suka ce kamar mutuwa yake shine wato yana gayyato wa matarka mutuwa da gaggawa dalili shine daga mace ta da aure ta yi zina mai saura sai kisa a shari'a ake aiki sai za ka ce kawai alhamu kal mauti wato yadda mutuwa ke bazata ta dauke mace to haka yake gayyato mutuwar da bazata to mu duba yadda abun ya zama ruwan dare ba nan kadai ba sai ga mace a bayan asaba matar aure tana hada miji jiki da mijin da ba nata ba gashi a tazri ba tsari sai ga an yi wake wake an saka mace a wani lungu an matse ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda wani lokaci na san masu mazan ba su da wadatar yin wannan ne, kowa yana so a ce iyalinsa ana kai su anguwa a cikin mota da mutunci, to wani bai da hali yi, amma ba ka da hali ka koyi mashin maza ko haya ka kada kana kai ta anguwa ko haya ka kai ta manda mashin, akalla dai wannan insha Allah ta'ala in wata rai gagare ka wata ran ba zai gagare ka ba, in kanin tana da mashin yazo ya kai ta mana ya halata kanin ta dauke ta wanda ya halata zai dauke ta, haƙƙi na iyali iya da wahala dole a kiyaye shi, baka wannan iya daga cikin nau'uka na zama da ke faruwa yau da mata na zamanin musamman bangaren turare, wannan wajibi ne iyaye mata a yi takatsantsan da shi. Na gaba kuma wala yaqtulna auladahunna, kuma wajibi ne iyaye mata su yi alƙawarin ba za su kashe ƴaƴansu ba. Kashi kisa kala-kala ne, akwai kisa na zamani, akwai wanda yake yanzu, kisa ne wanda yake na ɓarna. Na ga haƙura da gaisa mana ai ba buƙata a gaisa ana wa'azi. Kisa wanda yake na zahiri shine irin kisa da ke faruwa a yanzu, an yi ciki a ji a zubar da shi, a inda yake zama yaqinan an kashe rai bisa ga fatawa ta Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidahu Allah ta'ala, shine idan ciki ya kai kwana 120 aka zubar da shi to na an kashe rai ne, saboda kwana 40 yana dugon mani, kwana 40 yana mai gudan jini, kwana 40 yana tsoka, to 40 sa uku yake bada 120 days, sai yace to anan ne zama cikakken rai. Amma ko da bai kai haka ba yace idan aka zubar da ciki in babu dalili na shari'a an yi laifi, sai dai laifin bai kai girman kisan kai ba. Akwai ujirin shari'a da ke sa a cire ciki, akwai a shari'a, misali a samu likita amintacce musulmi na kware ya tabbatar da bisa ga ciwon da uwar ke fama da shi aihuwan wannan ciki zai iya halakar da ita. A babin dar'ul mufassil muqaddam ala jalbil masalih, malamai suka ce ya halatta a cire cikin a jikinta gabanin ta haife shi, me dalili? Saboda rayuwar ta muhimmanci akan na abin da ke cikin cikin ta a zahiri, saboda ita rayuwar ta yaqini ne, abin da ke cikin ta kuma zato ne, ba a kuma hakura a bukatun zato a yi asarin yaqini, yana iya waka sai ta haifa ita mun bi zan cikin sai Allah da kira yato wajen aihuwa, kuma abin cikin bai fito ba gabanin cikin a cire shi kuma Allah da kira yawar sa. Kula ga wannan abin da yake yaqini shi yake abin da yake zato, to akwai wurin da shari'a ta amince da ana iya hakura da ciki, amma a yanzu mafi yawa ba cika damuwa da damuwa ta shari'a ba, sai ga mutum ya zubar da ciki ne dalili ƴaƴa sun ishe shi baya son haihuwa, wani ya zubar saboda nauyi ya masa yawa, musamman yanzu da ake komawa rayuwar kafirai mutum ya maka ƴaƴa huɗu yake buƙata a duniya, yadda kaza sun yi agreement da Allah huɗun zai aifa shi ya gaya maka shi huɗu sun ishe shi ba zai ƙara ba, bin haƙiƙa wannan kuskure ne a shari'a. Ya halitta a yi child testing, wato ba da tazarar haihuwa idan bukata ta shari'a ta kama, in ma rashin lafiyar uwa, in ma rashin lafiyar abin da take haihuwa, idan akwai uzurin shari'a malamai na gida suka ya halatta a yi wannan uzuri na shari'a. Amma cewa rayuwa ta yi kunci ba dalili ba ne, dalili shi ne da kai abincin da kake ci, da ke abincin da kike ci, da ɗan da suke haihuwa wa yake ba ku abincin? Allah ne. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha, babu wata dabba da ke yawo a bayan ƙasa, hatta ɗan adam dabba ne a harshen shari'a, face arzikinsa na wurin Allah, face arzikin wannan na wurin Allah. Kuna ga wannan mu sani cewa Allah ke bamu arziki ba da barbarinmu ba ne, ƴaƴan da muke haihuwa Allah ne yake rayar da su ba mu ba ne, inda mu muke rike da su ya dace dan uba ya mutu dan sai mutu take, saboda mai bashi abinci ya mutu, sama ga uba ya mutu dan suna rayuwa, ga uba ya mutu ya suna rayuwa, suna kuma karatun kuma suna cin abinci, har ma an yi auren yar da kuma uban baya raye, a cikin inda man ba uban ke ba Allah ne yake yi, aikin uban shine shi Allah yake bawa haƙoƙin su ya miƙa musu, to yanzu babu sai Allah ya tura ta wani wuri kuma sai a ba su. Amma yau sai aka gagara gane wannan, sai aka waye gari a koma kyamatan haihuwa, musamman yanzu kafirai sun tsaya da gasken gaske ganin cewa adadin musulmai na ƙaruwa a duniya, sai an rage adadinmu, suna ta ƙirƙiro vaccination kala-kala, allurori kala-kala da sunan rigakafi don a yi ƙoƙarin ganin an yanke haihuwanmu, haihuwa da ake yanzu a ga an daina. An alluran polio nan da muke magana tana cikin wanda muke saka alamar tambaya a kanta, shi yasa ba ma yarda mu yi, kuma har a yanzu muna kan wannan mun toge ba ma yarda mu yi, saboda binciken da muke kai har yau babu wanda ya ka ba mu dalilin shari'a kwaya ɗaya da ya gusar da mu a kai, ko bincike namu ba wai namu na shari'a kadai bane a'a na masana alluran ne ma a duniya gaba ɗaya har a Amerika ma da hujjoji talaka Amerika ba sa dan ba musu ita kuma irin wannan rigakafin sai bayan an yi da shekara 40 ko 50 za ku ga implications din su hakan yake bayyana akwai kafar da aka musu irin wannan sai bayan shekara 40 suka waye gari yanzu a cikin aiki wasu ba su haihuwa to shi yasa wajibi ne a yi taka tsantsa gabanin alal karban abu polio mutum ne a cikin yanzu a duniya gaba daya mutane ne a Najeriya cututtuka ne muke da su a duniya da suke son nan muni amma ba a taba addressing din su ba a western world yau USA talaka ba sa yadda abu saboda sun ga illan da ke ciki amma yau talaka sai ga yazo amince ana masa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ka san illar abu ka dauki danka ka je a daga masa ka san illa da illa wallahi al'azim ya cikin hanyar kashi ayo kai ka san illa ne ka san yaqinan a shari'a akwai rigakafi da aka baka yanzu ga rigakafin musulunci a'udhu bi kalimatin llahi tammati min kulli shay'in wa hamma wa min kulli aynin lamma sai da ka tafa danka azkarus saba azkarul masa azkarul lawsonoka musa dibino rigakafi ne sai lawka bashi zuma rigakafi ne sai lawka bashi habbatus sauda rigakafi ne sai lawka bashi ka gama da na shari'a ne tukunna ko su sun daina aiki ne saboda yanzu western world har kaunar mu suke yi kaunar ta kai matakin da yanzu suna turo mana magunguna har suna bin mu gidan yasa ta don Allah mu zo mu sha don Allah mu zo mu sha amma ba mu da lafiya mun je asibiti da zazzabi kuma da kyar muke ga likita in ka kai mu sana kuda da kyar zaka samu a karbe ta ana walakantar da ku fanzar kuma ba a baka asibiti amma nan babu hargiyan ka don Allah ka taimaka kai mana don Allah ka taimaka saboda tsabar ana kaunar ka ka bi da wannan kaunar wajibi ne mu yi takarun zuwa kan wani al'amari iya daga cikin hanyoyin kashe ƴaƴa yanzu na zamani da yake faruwa a da kashe ƴaƴa yana faruwa ha ta bangaren tarbiyya wanda yanzu ma akwai wannan jalibin kasashe da dama akan cutar da su ta wannan ba sa gane a sai shekaru daga baya akan wannan maganar da muke yanzu na polio da kuke ji recently har daga Egypt sanda aka kawo min Laraba hudu har gida na akan mu yi mukabala da su akai suka hakura suka dafi ba su da hujja har can aka je a kawo dalili shine maganar da muke ba da ka muke ba shari'a muke magana akai an ba za ka gusar da mu kan shari'a ba sai ka zo da abin da kuke da shi na hujja an in mun ce maka ba za mu yi ba a duniyan ce muna da evidence ko a duniyan ne ba kuma muna magana authoritatively bane mukan yi kotun wanda suke da hujja ne authoritatively suka gabatar gare mu sai mu gabatar muku so daga wajibi ne mu kiyaye kashi ƴaƴa yanzu na zamani da yake faruwa daga ciki akwai tarbiyya bure dauki ɗansa ko su dauki ƴarta ta kai ta nursery school ko kuma irin play class ɗin nan sai ka je ka samu yaro ko yarinya ƴar karama ba su da hankali amma mai karantar da su a makarantar kafiri ne ko kafura maimakon a ba su tunanin Allah zai ne ta ba su tunanin Allah uku ne kamar yadda ya faru da wani a gidansa ya dawo a gidaransu ƴan nursery sai ga su rufe idon saka su abinci su rufe ido haka sai suka amen amen sai suka bude suna nursery mai dalili wai ya kai su ne makaranta su koyi turanci sai kai su makarantar kafirai za a koya musu turanci za su yi arithmetic kana ji za su je aljanna da arithmetic da turanci ne babu don Allah don haka wajibi ne idan za ka kai ɗa makaranta ko za ka kai ɗa makaranta a duba ina ne musulmi suke da ƙarfi duk turancin da ake a makarantun ku muna da shi a namu mafi ƙanƙanta ka kai ɗanka makarantun gwamnati primary ne secondary ne don dalili shine duk inda aka samu kafiri to akwai musulmi a wurin da ikon Allah in dai a garuwa musulmai ne amma ba haka ba duba nursery school da musulmai suka bude duba primary school da musulmai kai nasa duba secondary school da musulmai kai nasa amma in ba haka ba to sai kai danka koyi English language sai a raba shi kuma da tauhidi gaba daya an yi tiriba ko an yi asara ai asara ma mai muni duk abin da ka samu a duniya aka raba ka da Allah ne kai asara ko iya cikin kisa yanzu na zamani kai ƴaƴa hannun jama'ar da bai dace su musu tarbiyya ba sai ka ga yaro gaba ɗaya mu'amalarsa cin abincinsa dariyarsa ta canza ko ga ɗanka kana ba shi hannu yana ba ka yatsu biyu haka wai haka ya ga malamin sai ce yana haka da yatsu biyu za a gaisa sai haka kawai ha ko ya musu ko ga yaro zai ci tsari sai tira ɗaura sa mai haka da ita wai haka ga malamin sai ce ko ya yi wani cokali yana wani maka wani yanga yana babban kare da kasan kaguwa wai haka ga malamin sai ke so kula ga wannan mu rika kula da suwa suke karantar da ƴaƴan mu kanana musamman yara kanana yaran da hankali bai ishe su ba in ba haka ba to ya shiga cikin kashi a zamani a yanzu kuma qur'ani yace muku mata wala yakatul auladakunna kar ku kuskura ku kashi ayyanku daga cikin kisa na zamani wata mace ma'aikaciya ce sai ta dauko wata kafura ta zo ta zauna a gida tana masa tarbiyyar ƴaƴa musulmai da irin wannan aka waye gari aka lalata tarbiyyar mafiya yawan musulmai yau tarbiyyar su a misra Allah na tasa most of them Allah ya tarbiyyar su mun san dalili shine mace ma'aikaciya ce ta je wajen aiki sai ta dauko wata ba yahudiya ba isra'iliya ta kawo ta gida ta rika ayyanta tarbiyya sai wannan ba yahudiya ta tashi a gidan ga ta fara fata sai dan gidan musulmi a gidan sai ga iyasanta sai ya aure shi miji balarabe musulmi mace ba yahudiya kafura ba isra'iliya wani irin da za a haifa bangal habaru la ilaha wala ilaha wala ilaha wala dalili shine dole ran lahadi zai je coci kamar yadda kuma ran juma'a zai je masallaci duk juma'a baban ta je masallaci da shi lahadi kuma masa ta je coci da shi sai ta ce completely bai san ina yake ba akwai yara da dama da wanda iyayensu suka yi aure ta irin yadda bai dace ba yau haka suke duk abin da ake a cikin ya iya waƙoƙin ya da bible kuma iya zuwa masallaci ya san duk abin da ake a sallan juma'a sai ya girma tukunna sai duba wanne ya fi sauki don ba wai wanne ya fi imani ba in imani ne ai musulunci shi yafi wannan a fili yake to ne bi sauki sauki kuma kristiyanci yafi saboda gaba ɗaya ihu ake babu wani abu a cikin sa gaba ɗaya littafin su babu doka kawai history ne a ciki kuma dama rana ɗaya ne za a je ayi ihu ayi rawa ayi haɗa zufa a dawo kula ga wannan dole kawai sai duba ina aka fi sashewa nan matan mu sai sun sa hijabi wani lokaci ma hanika bi sai sun saka sai zo ga kullum a rurrufe can kuma zai je wajen ibada za su zoriya gaban su yi ta rawa yana ta kallon komai a jikinsu ba tun zai je ba ai shekan ya so a je can nan mu yanzu a nan wani liman ne za su zama sa na rawa mace tana rawa suna kaɗa masa jiki ta ba ku ganin sa tv nan ka labaran su ran ladi kaga ana ta kala ga mutum ana tsaye kusan tsirara ana man rawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wani addini ake yi wannan na cikin kashi a yanzu na zamani wala yaqtulna auladahunna sannan wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ba za su zo da alfasha ba da suke kirkira bayna aydihinna wa arjulihinna tsakanin hannayen su da kafafuwan su ana ta gaba gare su ta kowane bangare ba za su zo da alfasha ba duk wani bangare a jikinsu da hannunsu ba alfasha idansu ba zai ga alfasha ba hancinsu ba zai ji alfasha ba zai sunsu alfasha ba bakinsu ba zai fada ba kunnensu ba zai ji ba jama'a na dukkan gatsai a yi controlling ɗinsu a kiyaye su bisa ga karantarwa na shari'ar musulunci shine wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wannan na magana ne akan gabbai kamar yadda Allah yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula musulmi na kwarai shine wanda dukkan gabbansa ba sa cutar da ƴan uwansa musulmai hadisi a muslim da sauran takardu fiyayyen halitta tsira da aminci sabara ga rashin cewa al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajir man hajara ma nahalla Allahu an musulmi na gaskiya musulmi na kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa bai cutar da su da harshe ko bai cutar da su da hannu ashe wannan shi abin da ake nufi kenan mu yi gari hannayen mu bai cutar da 'yan uwanmu musulmai harsunanmu bai cutar da hannayen bai cutar da 'yan uwanmu musulmai haka ake bukara ta zama yau mata sun gagara kiyaye wannan musamman mafiya yawa sun mai da gidajen biki gidajen gulma wallahi wancan akai mai mutuwa wallahi muka je gidan mutuwa wallahi muka yi ta kuka wallahi ita munafuka kun kuka ba ta yi wallahi ita kadai ne ba ta yi kuka ba wallahi ko kuma a ce wallahi ta yi kuka ko hawa babu a idanta wato duk abin da ƴar uwarta ta yi sai an yi comment a kai duk abin da ya faru sai an yi idan ta yi kaza a faɗa in ba ta yi ba a yi magana mata sun mai da wannan abu ya zama ruwan dare wajibi ne iyaye mata ku kiyaye harshe ku kiyaye kunnenku ku kiyaye idonku ku kiyaye hannunku ku kiyaye kafarku har kuma wajibi a kiyaye al'aura shari'a ta wata ta mana wannan gaba ɗaya mu da ku maza sannan wala ya'sunaka fi ma'rufin fabayyi'uhunna su yi alkawari ba za su sa'a maka cikin wani kyakkyawan abu ba duk abin da ka faɗa manzon Allah in kace shari'a ne ba za su ketare ba. Daga cikin manyan shari'o'i da yau mata ke wasa da shi shine sanya hijabi irin wanda shari'a ta amince a sanya. Ina muku nasiha iyaye mata, ku ji tsoron Allah, kar ku saba manzon Allah tsira da aminci sabata ga cikin duk abin da ya karantar da ku. Daga ciki akwai sanya hijabi, daga ciki akwai shine rashin yin abu na tsafi ko abin da ke bata imani, daga ciki akwai rashin yin sharri zuwa ga abokiyar zamanki, daga ciki akwai kyautatawa zuwa ga miji, akwai yin tarbiya zuwa ga yanda ke haihuwa, akwai kula da amanar gida da miji ya bari karkashin ki. Wannan wajibi ne iyaye mata ku kiyaye. Daga ƙarshe sai Allah ya ce fabai'uhunna, idan sun cika wannan manzon Allah ya karɓi mu baya aso, wastaghfirlahunna Allah, ka kuma roƙa musu gafara Allah gaba ɗaya. Allah mai gafara ne ko mai jinƙai ne. Karkashin wannan sifofi gaba ɗaya a babin umarni akwai aya ƙwaya ɗaya cikin suratul ahzab da in mun haɗa da wannan ta karantar da iyaye mata wasu ibadu guda goma da za mu gama waje ɗaya da nake tunatar da ku, ku yi ƙoƙari ku kun yi riƙo da su. Na farko innal muslimina wal muslimati, na biyu wal mu'minina wal mu'minati, na uku wal qanitina wal qanitati, na huɗu was sadiqina was sadiqati, na biyar was sabirina was sabirati, na shida wal khashi'ina wal khashi'ati, na bakwai wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, na takwas was sa'imina was sa'imati, na tara wal hafidina furujahum wal hafidati, na goma was zakirina Allah kaseeran was zakirati, sai ta adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ke zaman musulma ta kwarai da ta yadda Allah ɗaya ne, annabi manzon Allah ne, kika cika sharɗin musulunci guda biyar da muka sani dinna a cikin hadisi na 240 hadisi. Na biyu ke zaman mu'mina, wannan kika rukunan imani gaba ɗayan su na yadda da Allah da mala'ikunsa da takaddunsa da manzanninsa da imani da kaddara da kuma imani da gobe kiyama. Na uku ke zama mai kaskantar da kai a rayuwarki, ba mace mai alfahari ba. Na huɗu ke zama mace mai gaskiya zuwa ga mijinki da kuma sauran jama'a da ke zama da su. Na biyar ke zama mace mai haƙuri a rayuwa, as-sabirat kenan, mai haƙuri da kuncin da Allah yake jarabar ki da mijinki a ciki, mai haƙuri da kuncin rayuwa da kuke ciki na ba abin da za a ci, mai haƙuri da irin musifu da ke faruwa da ke dalilin zama da mijinki ko dalilin zama da abokiyar zamanki. Sannan wal khashi ne ke zama mace mai tsoron Allah, mai bin shari'ar Allah, wal khashi'at kenan. Sannan wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, ke zama mace mai yawan bada sadaka duk inda aka nemi taimako fi sabilillah, kina bada gudumawa yadda matan sahabbai suka rayu radiyallahu anhunna. Aisha radiyallahu anha da dukiyarta ta yantar da bayi ɗaya guda 67, wanda yau yanta bawa ɗaya ba zai gaza naira miliyan 2 zuwa miliyan 3 ba. Ki lissafin kuɗin a naira kai nawa, aƙalla kusan naira miliyan 200 suke maki musulunci da shi. Ki zama haka wasa'imina wasa'imat, ki zama mace mai yawan azumin nafila, litinin alkhamis, in za ki yi ki nemi izinin mijinki. Ki zama mace mai kiyaye al'awaranta a kowane ɓangare wuri take. Ki zama mace mai yawan ambaton Allah dare da rana, yawan jin karatun Qur'ani, yawan karanta Qur'ani. Ki zama mace mai yin azkar da safe, mai yin zikirin yammaci, mai yin azkar lokacin kwanciya. Wannan zai taimaka miki jin kare imaninki, zai kare kusantar da ke zuwa ga Allah, zai kuma kare ki da ikon Allah hatta daga sharrin aljanu da ke damun mata a yanzu. Allah shi taimake mu. Allah ya ba ku ikon zama mata muminai, matanmu da muke aure, ƴaƴan da muke haihuwa, iyayen da suka haife mu mata, da kuma ku gaba ɗaya, muna roƙon Allah ya maida su mata muminai. Kuma Allah ya saka muku da gidan aljanna. Allah ya saki kiranku da cewa fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Wadannan sifofi muna roƙon Allah ya ba ku ikon cika su gaba ɗaya. Insha Allah ta'ala ina ga daidai lokacin tsayawa yayi, za mu dakata a nan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Hadha huwa ma inda lillahi tawfiq.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mun saurari wa'azi daga bakin Malam Isa Aliyu Ibrahim Fantani, Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma kamar yadda kullum malamai suke faɗakar da mu akan cewa ilimi dai, amfanin ilimi shine aiki da shi. ala hakika mun saurari karatu ko mun sami amfana kwarai da gaske daga wannan karatu. Muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan karatu ya zama hujja a gare mu, ba hujja a kanmu ba, kamar yadda malamai suke faɗa kullum abinda ka riga ka ji ya zama hujja a kanka, ka aikata amin a gare ka, kai amfani da shi yadda ya kamata, to insha Allah ko ranan gobe kiyama zai zama hujja a gare ka. Idan kuma ka ji ka ki amfani da shi, to lalle zai zama hujja a kanka, domin za a tambaye ka malamai ba su isar maka da sakon annabi ba, kaga ko sun isar da bakin ka, zaka ce eh sun isar, saboda haka zai zama hujja a kanka don ba kai amfani da shi ba. Allah kiyaye. Kamar yadda muka saba, akwai tambayoyi wayanda aka riga aka rubuta, don haka kafin mu amsa wannan tambayoyi zan gayyaci Malam Muhammad Imam domin yayi jawabin godiya a madadin malaman wannan gari da mazajen wannan gari da kuma iyaye a fannin musulunci na wannan gari, don saboda halartar da malam yayi da kuma izini da su iyayen iyayenmu mazaje da kuma mazajen waɗannan iyaye namu mata suka bada waɗannan iyaye namu domin su zo su halarci wannan wa'azi da muka ji. Da fatan Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa da kowa da alkhairi. Malam bismillah. Wasu tambayoyin to wasu za su ji akwai tambayoyinsu da ba za a karanta a nan ba, don saboda akwai kwamiti da aka sa waɗanda za su tace waɗannan tambayoyi, don a tabbatar da cewa waɗannan tambayoyi masu ma'ana ne da kuma an yi su a kan wannan abu da ya dace da aka yi wa'azi a kansa. Na farko dai, akwai tambaya ta farko tana cewa a bayan sallama muna so a faɗakar da mata akan zama da kishiya a taƙaice, saboda akwai mata masu fama da wannan ɗabi'u waɗanda har ta kai ga ɗabi'a ɗaya baya bari ƴaƴansa su yi mu'amala da ɗaya da ƴaƴan ƴar uwarta. A taƙaice dai, babu zaman lafiya a tsakanin iyayen da ma ƴaƴansu baki ɗaya.
Wannan kuskure ne mai girma. Kuskuren da ya faru shine kuskuren da Bahaushe ya yi. Idan kana da mace dai ka ƙara ɗaya, maimakon ki ce an miki ƙarin abokiyar zama, sai ka ce an miki ƙarin kishiya. To kalmar kishiya kuma duk inda ta zo min babu daɗi. Idan ina cikin ni'ima sai aka ce na shiga kishiyar ni'ima, shine me? Azaba. Kuma mutum baya son azaba. In kana da wadata, me kishiyar wadata? Talauci. Kana murmushi, me kishiyar murmushi? Kuka shine kishiyar murmushi. So daka duk abin da aka ce kishiya, to opposite ne na abu. So daka tun daga nan sai kuskure faru, tun da kishiya ne, to daman da always opposite. To wannan kuskure ne. A shari'a ita ce abokiyar zama ake cewa, zama da abokiyar zama ba kishiya ba, don a ka'ida shari'a tana so ku zauna ne tare da taimakekeniya na juna. Ki taimake ta, ka taimake ki. Idan baki nan, taiwa yanki hidima. In baki nan, taiwa yanki hidima. Haka ake bukatar rayuwa ta zama. Amma mu zauna a yi ta gaba da juna, ana ƙiyayya zuwa ga juna, bil haƙiƙa wannan muna cin amanar kawunanmu ne. Muna cin amanar ƴaƴan da muke haihuwa. Har a waye gari sai suna gaba da juna, gabar da ba sa yi ma da kafirai. Kuma mu ne dalili, kuma gobe kiyama za mu tsaya gaba ga Allah mu yi bayani. Iyaye mata, ina roƙon ku duba girman Allah, ku ji tsoron Allah. Ku zauna lafiya, ku kaunaci juna, ku yi wa juna fatan alkhairi. Ku sani cewa Allah da ya ce a ƙara aure biyu, uku, huɗu, ba yana ƙin ku bane, gata ya muku. Gabanin zuwan musulunci ba ma iyakan matan da ake aura, ko nawa mutum yake bukata zai aura. Hatta a Bible babu dokar take kai mata mace ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu. Polygamy ko nawa kake so kai a Bible babu dokar ta iyakance. Shi yasa da ba na yanzu ba. Suna auren mata da yawa, wasu za su yi 20, 30, 40. Saboda duk mutane su ba dokar ta hana yin wannan. St. Paul shi ya zo ya hana su yin auren mata da yawa, ke su rika yin kwaya ɗaya. Amma Kiristocin da suna yi da yawa. Haka al-Yahudi suna auren mata da yawa, saboda sun ce annabi Ibrahim matansa uku, annabi Suleiman matansa ɗari suka ce. So saboda haka suna yi da yawa. So in fact cewa a auri kuɗu ma gata musulunci yau mata. Dalili shine gabanin zuwan musulunci akwai masu mata 700 da musulunci ya zo ce to huɗu ya isa. a lokacin ana auren mace 700 mutum ɗaya matansa 700 akwai wanda suka musulunta da wannan halin wani zai a hada zai musulunta matansa biyar dukkan su uwarsu ɗaya uban su ɗaya duk uban daga an aifa shi ake ba daga gidansu amma musulunci ya zo duk wannan dan wakin ya gyara shi aka zo aka ce hudu shine mafiya yawa mai 700 ya rage sauran ya zauna da hudu mai 100 ya rage mai 10 ya rage so kula ga wannan musulunci taimakon ku ya halata da polygamy amma muna ce masa limited polygamy ta'addud na zawjat amma kuma hudu shine maximum ashe musulunci ga ta mai muku anan din ma tunda yanzu da musulunci bai ce hudun ba kina ga yanzu ba fa mai auren 700 ba wallahi a yanzu an samu wanda zai auri 100 wani saboda tsabar neman ƙuri'a ma zai ta auren mata duk ko nawa ne sai auri mata 100 a gari ɗaya dan ya samu ƙuri'u da yawa an zo zabi kuma musulunci sai ta yi hudu shine maximum Allah shi taimake mu
to mai tambaya ta gaba tana cewa tana son malam yayi mata takaitaccen bayani akan maganin da mata suke amfani da shi wai dan ya kara musu ni'ima a wurin mazajen su ko kuma sukan kafa hujja da cewa aina na Aisha ita ma ta yi to ban san inda suka samu ba
to garin da kace baka san inda suka samu din bai maka sauki dan da saka a rikici sosai sosai gore gore Allah ya taimake ka Allah really alaki to bilagiga al'amari na maganin mata a yanzu nake fakiyin bincike akan sa binciken da nake akan sa shine abin da yasa na cikin rikici akan sa shine maganin iya da sabani da dama kala kala akwai wanda yanzu kwana yake kawowa daga Dubai akwai wanda ake yin sa daga nan Maiduguri akwai wanda ake yin sa da naman kaza suke ci akwai wanda ake yin sa da zuma akwai wanda ake yin sa da aya mai nono akwai wanda ake yin sa da rake suna nan kala kala ko ina kaje nasu daban ne kuma kowanne ka samu rikicin su daban ne a kai in fa akwai wanda matan masu an ba sun yi hayakin sa sun tsugona kan sun yi hayaki so kala kala ne abinda muka sani a shari'a a dunkule duk abinda a cikin su illar akwai masu illa wanda wasu suna cutar da al'auran matan ma to a kaidar shari'a duk abinda ba aiki da shi na farko ya zama babu cutarwa zuwa ga mijin ta kowane bangare na biyu babu cutarwa zuwa ga matar ta kowane bangare na uku da ikon Allah ya zama bai cutarwa zuwa ga addini wannan cutar na farko guda biyu ga lafiyar su na uku babu inda ya ci karo da addini na ko a hana ayi kaza ko kaza kaza na addini a kaidar shari'a ya halatta aiki da abu dan da mun ba a ce ibada bane mu'amala ne duk abin da ba cutarwa zuwa ga lafiyar ki lafiyarsa babu inda ya ci karo da addini a zahirin sa ya halatta aiki da shi to maganar da kuma ake samu a nan shine idan mace ta fara aiki da wannan maganin mata sai ta daina to miji ko bai jin dadin ta daga lokacin saboda ta saba wa kanta saboda bambanci akwai natural sabo akwai artificial so natural sabo shine yadda Allah ya halicci mace miji ya saba da jin dadin ta yadda Allah ya halicce ta to amma duk abin da yake artificial ne kagansa aka yi to ran da babu shi kuma fa sai da babu wannan jin dadin to ko babu wani abin da za a iya dawoma wajen samun sa ko nono ne a rayuwa akwai wanda za ka iya rasa shi don kololuwa shi ne ran mutu akwai wanda za mu rasa ran ma kudin sai akwai wanda za a rasa babu shi ne akwai wanda kuma akwai kudin maganin baya samuwa to wannan kuma sai a duba wannan implication din me kuma kike gani in kina ga duk da haka kake aiki da shi kin tabbatar ba cutarwa ga addinin ki babu ga lafiyar ki babu ga addinin sa babu ga lafiyar sa ba ki fargaba rasa shi gaba fani'ima amma ni na yi baki shawari ki saba da irin ciyayen ababe da ba su da implication son natural rake iya da muhimmanci ga mata wajen kara musu jin dadin mazan su da kuma mazan su ji dadin su shan rake sosai cin aya wannan mai nonon iya da tasiri sosai sosai zuwa ga su mata matuka da gaske idan suna yawan ta wannan shan zuma yawan shan zuma yana karawa mata ni'iman da ma za su dadin su yawan shan kankana wadannan abu suna da matukar muhimmanci idan mace ta yi dogara da su da ikon Allah za ta samu jin dadin zama da mijinta insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam
tambaya ta gaba na cewa nakan ji malamai suna nuna mana rashin halarcin manna hoto a cikin daki wasu kuma sukan ce wai gunki ne ba kyau to malam menene gaskiyar ko kuma ingantacciyar sunnan manzo game da wannan
ingantacciyar sunna shine kada a rataye shi yake tabbata a sunna gobe littafin adabu zifaf na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah wannan shine abin da shi komai tabbatuwa cikin sunna kada a rataye da wallahi ta'ala alam
tambaya ta gaba mai tambayar tana cewa malam anan tambayar ta ita ce ina hukuncin iyalin da take da halin taimakawa mijinta amma ta bar shi cikin wahala kuma ba ta da ko shi ba shi da karfin yin wasu abu na kansu na kansa amma abu ko na naira biyar ne ba za ta taimaka masa da shi ba
ina ga wannan ya shafi mangan da nayi ba bukatar nayi magana a kidan na riga nayi to a babin zamantakewa ta yi kuskure saboda Khadija radiyallahu anha ita take taimaka shi yayin halalla sun da yake cikin kunci tun ma farkon auren su har ma annabta ta zo zuwa gare shi kula ga wannan kitan su ya gare shi ga kuma hadisi dake cewa man la yarham la yurham wanda bai jin tausayi shi ma ba a tausaya masa sharadin Allah ya tausaya miki shine ki tausaya wa mijinki Allah ya baki ikon tausaya masa wallahu ta'ala a'lam
mai tambaya ta gaba tana cewa akan sallah mace sallar mace shin za ta bayyana a inda ake bayyanawa ta boye a inda ake boyewa ne ko kuma gaba daya boyewa za ta yi
ina ga malamin wannan ko da ce ko amsa sai ko ana so za a samu kutambin da zamu ku a riki to hadisi ne ce sallu kama ra'aytumuni usalli in mun duba sifar da saunin nan salatin nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nasir rahimahullah da kuma kafir salatin nabi na Sheikh Muhammad Salih al-Utsaimin rahimahullah duka sun ce inda namiji yake bayyana za ta bayyana inda yake boyewa za ta boye sai dai bayyana shine ta jiyar da kunnanta ba wai tana kira a gidanta wanda yake wucewa yana ji ba ta jiyar da kunnan da shine bayyanawa din alhamdulillahi rabbil alamin in kai wannan yayi wallahi ta'ala ala
to mai tambaya ta gaba kuma tana cewa dan Allah malam ayi mana nasiha akan iyayen da suke barin ƴaƴansu suna saka kananan gele da kuma matsatsen skirt
lalle musamman gelama akwai hadisin da ya bayyana hatsarin sanya gele a cikin musannab na ibnu abi shayba rahimahullah ga kuma hadisin muslim da ke bayyana matar da ba ta sanya hijabi na shari'a ba za ma ta ji kanshin aljanna ba balle ta shiga aljanna ba za ma ta ji kanshin aljanna ba balle ta shiga shi ya shiga cikin wala ya asu laka fi ma'rufin fa bayyuhunna ba za su ba manzo Allah cikin duk wani abun da yake mai kyau ba hijabi na ciki da fatan in kunne ya ji jiki ya tsira wallahu ta'ala a'lam